أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka madasake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Abubakar Siddiq da ke nan Bukar Ari cikin garin Lafiya, a wannan yammaci na Lahadi 23 ga watan Ramadan shekara na 1438 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 18 ga watan 6 shekara na 2017 a kalandar miladiya, domin ci gaba da tafsirin mu na Al-Qur'ani mai girma. Har yanzu dai muna cikin tafsirin aya na 188 a wannan sura mai albarka, suratul Baqara. Za mu sake sauraron ayan, sannan mu dora tafsirin ta daga inda muka tsaya jiya, da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
نعم. Allah madaukakin sarki yana cewa, uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum, an halasta muku a daren azumi ku sadu da matanku, hunna libasun lakum, su ai sutura ne a gare ku, wa antum libasun lahun, kuma ai sutura ne a gare su, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, Allah madaukakin sarki ya sani cewa kun kasance kuna ha'intan kawunanku, fataba alaikum, amma sai ya karɓi tubanku ko ya mayar da ku izuwa ga abin da yafi sauki a gare ku, wa afa ankum, ya yafe muku ko ya yalwata muku, fal'ana, daga yanzu bashiruhunna, ku sadu da matanku, wabtagu ma kataba Allahu lakum, ku nemi abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta ko ya kaddara za ku samu na ƴaƴa ta hanyar wannan saduwa ɗin. Wa kulu wa shrabu, ku ci ku sha a tsawon dare ɗin, حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. هر إذا لوكتين دفرن زريه زي بيانا أجريكو من الخيط الأشد دقبكين زريه من الفجر نع الفجر وتهر زوى لوكتين دا حسكن الفجر الفجر نقش كتن زي بيانا دقواتو أينهن دهن داي. ثم أتم الصيام إلى الليل فنن كتكا أزمي زوى داري. أنا مكت أعرف تفسير مو جيا من أفدين أبو واندا معلمين سكية أوكاوا نهو كنشهو كنشي كاركشن غنى. ثم أتم الصيام إلى الليل. الإمام القرطبي كيتشيوا الله مدو كين سركي ياسن يدري يذنتو شيني لوكتي نتشي دشاد سادوا حكا ننسى arana ya zanto shine lokaci na azumi. Sai ya bayyana hukuncin waɗannan zanguna guda biyu, ya faɗi kuma bambanci. Dan haka baya halatta ayini mutum yayi wani abu cikin abinda Allah madaukakin sarki ya halatta shi da daddare, sai dai ga mutumin da yake matafi ko mara lafiya, kamar yadda muka yi bayani a faman kana minkum maridan aw ala safarin فعدة من أيام أخرى. فنيشدك وندا يا يبو دباكي كوي كريا أزمانسا دوانا أبو سعباني وندا مكا أمتا توينا دياري إما يظنتو يايشي دقنقا كوي يظنتو ياي تهنير منتوا. توجيه من يباني دنقنا دمتومن دا زي كريا أزمانسا دقنقا كو دشي كو دشا منيني هكونشنسا ko kuma wanda zai karya da gangan ta hanyar saduwa da iyalinsa. Wannan mun yi bayanin su jiya, don haka za mu karasa bayani da sauran nau'o'i din. Nau'i na gaba shi ne mutumin da ya karya azumansa, ma'ana ya yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aya ta hana a yi, ta halatta a yi da daddare, ma'ana kar a yi da rana. Idan mutum ya yi ɗaya daga cikin waɗannan basa mantuwa, ma'ana mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha amma da mantuwa ba da saninsa ba, wannan menene hukuncinsa? Malamai suna saɓani dangane da wannan. Al-Imam Malik yana ganin cewa mutumin da ya ci abinci ko ya sha abin sha bisa kuskure, to wannan akwai ramuwa a kansa, babu laifi tunda kuskure yayi. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, ya Allah madaukakin sarki kada ka kama mu da laifi idan mun ci abinci afan idan muka yi kuskure ko muka yi mantuwa. Hadisi ya inganta, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, Allah yana cewa fa'altu fa'altu, nayi haka dan. Al-Imam Ash-Shafi'i da wadansu malamai suna ganin cewa mutumin da ya ci ko ya sha da mantuwa babu laifi a kansa, kuma har yanzu azumansa na nan, azumansa bai kare ba, kawai abin da zai yi sai ya kama bakinsa ya ci gaba da azumansa. Kuma bayan Ramadan ba shi da babu wato ainihin ramuko ba komai a kansa. Dalilai na waɗannan maganganu guda biyu, mu fara da magana na biyu ɗin nan, shi ne hadisin Abu Huraira da ya inganta da lafuzza daban-daban. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mutumin da ya ci ko ya sha da mantuwa alhali yana azumi, to ya cika azumansa, Allah maɗaukakin sarki ne ya ciyar da shi Allah madaukakin sarki ne ya shayar da shi fa inna ma at'amahu Allah wa saqah a wannan sulafuzza na wannan hadisin magana ya zo karara Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man aftara fi ramadana man akala aw shariba fi nahari ramadana nasiyan falyutimma sawmahu wala qada'a wala kaffara duk mutumin da ya ci ko ya sha da mantuwa a watan ramadan to ya cika azumansa kuma babu ramuko babu kaffara babu ramuko babu kaffara wannan dai shine suma malam malikiya suna kafa hujja suma da wannan hadisin suna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ne ya kama baki saboda alfarman wata sannan suka ce ma'anan cewa fa inna ma at'amahu Allah wa saqa abinda ake nufi shine babu lafi a kansa amma baya nufin cewa ya wato ba zai rama ba baya nufin cewa azumin nan yana nan bai wato ainihin kare ba sannan suka sake ce ba a san wani abu ba na haƙƙin Allah wanda in mutum ya bari da mantuwa ko da kuskure za a ce masa shikenan abin ya wuce ana neman sa ne a ce yayi kamar misali sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha fa inna dhalika waqtuha mutumin da ya bacci har lokacin sallah ya wuce ko ya manta cewa bai yi sallah ba sannan ya tuna annabi ya ce to lokacin da ya farka din nan da lokacin nan da ya tuna to ya yi wannan sallah din shi a haƙƙinsa lokacin da ya farka da lokacin da ya tuna din shi ne lokacin wannan sallah din suka ce to duk abubuwa haka ne idan ka manta ba ka yi ba sai a ce ma to ka yi ko ka yi kuskure ba ka yi ba sai a ce ma to ka yi yanzu shi ne a aikin hajji shi ma akwai irin wannan a ranar yawon nahar duk babu wani wanda ya kaddamar da wani abu ko ya jinkirtar da wani abu cikin abubuwan da ya dace a yi jifa da abin nan da aski da dawasi duk wanda yadda aka jujjuya annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka kuskure suka jujjuya ba su jera yadda ya dace ba yana cewa if'al wala haraj if'al wala haraj duk wanda yazo yace nayi kaza kafin in kaza sai ce je kai wannan babu kenan suka ce wannan shine dalilin su kuma wadansu malamai suke cewa kusan wannan shine dalili mafi ƙarfi a cikin wato ainihin dalilan su kuma wannan dalili ne wato ainihin ingantacce ba dun ba nassi karara waɗansu masu ma suna tawili su ce wannan maganan ya shafi azumin nafila ne ba azumin farilla ba to sai ga nassi karara ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya ci ya sha kamar da hadisin ya tabbata da lafazin da na ja muku din a wajen al-imam ad-Darqutni da waɗansu malamai wannan hadisi ya tabbata man afṭara fi shahri ramadana nasiyan fala qada'a alayhi wala kaffara mun yake nan inda mantuwa mutum ya ci ko ya sha azumin sa yana nan matukar yana tunawa din ya tofar da abin da bai gama hadeye ba ya bar sauran wanda ya rige amma mutumin da bayan ya yi mantuwa ɗin sannan kuma sai ya ci gaba da ci da sha shi kuma wannan menene a kansa kun ga tunda ana da saɓani a kan hukuncinsa ko a mazhaba ta biyu wanda ita ce daidai da dama daga cikin malaman malikiya ma saboda wannan hadisi karara duk sun saba wa fatawar mazhaba cewa zai rama ha cewa haka na Imam al-Qurtubi yake faɗa nan yake cewa hadisi ya inganta saboda haka zalal ihtimal wartafa al-ishkal walhamdulillahi dhil jalali wal kamal tunda wannan hadisin ya inganta to ihtimali ma'ana fassarar da hadisin falyutim masawmahu fa inna ma qala Allah zakahu hanyoyin fassara da zai iya dauka duka wannan sun gushe wani iskari da mutum zai samu shi ma ya dage haka mun gode wa Allah madaukakin sarki to saboda wannan nassi karara an samu daga cikin malaman idin shi wannan haka nan ina yin shi ma al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki da wadansu dama daga cikin goggan malamai na mazhabar malikiya to a wannan mazhaba din ya san wannan ya yarda cewa in ya ci da mantuwa azumin sa yana nan sannan kuma sai ya je ya sake ci kun ga wannan a wannan abin ya karya azumin sa ko ya karya azumin sa zai zama da gangan kenan menene hukuncin sa anan malamai sukan yi sabani wadansu su ce baban zai rama tunda ya karya azumi ne da gangan shin zai kafara akwai wanda suke kara masa kafara cewa saboda ya take alfarman wata kuma kamar yadda muka faɗa muku jiya cewa jumhurin malamai dai suna ganin ko da dama daga cikin malamai suna ganin cewa ci da sha bai wajabta kafara sai dai ya wajabta wato ainihin ramuko sabanin mazhabar mu ta malikiya amma dangane da mazhabar malikiya fa wanda suke gani in mutum ya ci ya sha to azumin ya kare ko da mantuwa azumin ya kare to in bayan haka din ya kuma tafiya kuma ya ci ko ya shafa shi ne a kansa shi ma a mazhaba din suna sabani waɗansu ce ramukan ne kadai waɗansu ce bayan ramukan ma sai ya yi kafara shi ne al-Qurtubi yake ci a kai da ka riga ka ɗauka cewa ya riga ya buɗe baki daman babu azumin in ya ci gaba da cin abinci to da wani hujja zaka wajabta masa wata kafara kun gane magana daman shi ba azumin kawai dai an sa shi ya kame baki ne saboda mene saboda alfarma na wata ɗin to shi ma Qurtubi yake cewa in dai an tafi akan wannan to shi ma abinda zai wajabta masa kafara tunda asalin abinda ya sa malaman suke ƙaro tabbatar da wajibcin kafara ga wanda ya ci da wanda ya sha banda wannan mujmalin nassi da suke riko da shi na hadisin Abu Hurairah da muka ambata jiya shine akwai cewa akwai keta alfarman wata da Allah madaukakin sarki ya daranta shi ya wato ainihin bashi alfarma cewa kada wani baligi mai hankali mumini mai zaman gida mai lafiya ba wacce take cikin haila ko nifasi ba ta wato ainihin ci ko ta sha ko ta sadu ko ya sadu da mace a wannan lokacin to almuhim dai dangane da wannan maganar da ta farin jaya dai shine cewa idan mutum ya ci da mantuwa ko ya sha azumin sa yana nan idan yayi wani abu bayan nan na ganganci da ya karya masa azumin sa to wannan gangancin dai ya karya masa azumin sa ne kawai kuma abin da ke akan sa shine wato ainihin ramuko din idan ci da sha din yayi amma in bayan nan zuwa yayi sadu da matansa to kun ga hukuncin kafara ya hau kansa babu shakka sai abu na gaba mutumin da ya sadu da matansa da mantuwa shi ma malamai suna ambatan wannan waɗansunsu suna jayayya cewa shin zai yiwu a manta da wannan shin zai yiwu mutum ya sadu da matansa ya fara har ya gama bai tuna cewa yana azumi ba to waɗansu suna cewa su ba su yarda cewa hakan zai faru ba inda ya zo kafin ya kai wani waje, lallai zai tuna cewa yana azumi. Shi ma wancan na ci da sha, ai suka ce saboda ba a dadewa ne, ai ko dadewa da ake wajen ci da sha ai bai kai dadewa da ake wajen saduwa ba. Saboda haka suka ce lallai in za a yi wannan, to fa a wani zango cikin zangon wannan abin zai tuna cewa yana azumi. To anan Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana hakaito cewa akwai maganganu guda hudu na malamai dangane da shi wannan mutumin, wato wanda ya sadu da matarsa da mantuwa. Magana na farko shi ne cewa babu komai a kansa, ma'ana babu aramuko, babu kafara, ma'ana kamar wancan wanda ya ci ya sha kenan. Wannan shi ne maganan al-Imam Shafi'i da Abu Hanifa, ya ce ma da fasiyayen mutane. Afan magana uku ya hakaito ba hudu ba. Magana na biyu shi ne alaihi al-qada'u bila kafara, shi ne cewa zai rama tunda ya dai bata azumin wannan rana, amma tunda mantuwa ne ba zai yi kafara ba. Wannan ita ce mazhaba ta Imam Malik. Sai magana na uku shi ne cewa akwai abubuwan guda biyu, zai rama kuma zai yi kafara. Wannan shi ne maganan da ya shahara a cikin maganganun al-Imamu Ahmad ibn Hanbal. Al-Imam Ibn Taymiyyah yake cewa abinda ya fitowa fili shi ne maganan farko din, la qada'a alayhi wala kafara. Inda har mun yarda cewa zai iya wannan da mantuwa, to bamu da hujjar da za mu sa masa, za mu kama shi da laifi a kan wannan. To da ya tabbata a shari'a shin ya yi abu da mantuwa, to ba a kama shi da laifin haka din. To ko in ka ce masa ya rama ko ya yi kafara, tabbas ka kama shi da yake. Saboda haka ya ce wannan abu ne wanda maganan farko din na Shafi'i da Abu Hanifa shi ne abinda ya firin jaye. Sai abu na gaba, matsala ta gaba, mutum ya sha ruwa, a ce an yi hadari ko an yi ruwa, kawai sai ana zaton cewa ai rana ta faɗi, sai aka sha ruwa can an jima kaɗan, sai hadarin nan ya washe, sai ga rana. To ya za a yi? Kun ga ai ba a yi itmamu siyama ilal layli ba. Allah ya ce thumma atimmu siyama ilal layli. To a wannan yanayin me zai kasance? Za a yi ramukon wannan, ko shi ma za a yi ramuko da kafara, ko kuma shi ma wannan babu laifi? Hadisi ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari daga Asma'ir Abu Bakar radiyallahu anhuma, take cewa aftarna yawman min Ramadan fi ghaymin ala ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam thumma tala'at ash-shams. Mun bude baki wata rana a zamanin Annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a lokacin hadari, sannan bayan bude bakinmu a rana ta bullo. Sai aka tambayi Hisham dan Urwa da ya rawaito wannan hadisin, sai aka ce umiru bil qada, shin an umarce su da su rama azumin wannan ranan? Sai ya ce aw buddun min al qada, shin akwai makawa ne daga ramuko? Ai ba makawa sai an rama. A wata riwayar da aka tambaye shi, ko kuma shi ya faɗa, Ma'mar ya rawaito da gare shi yana cewa sami'tu Hishaman qala, Hisham yake cewa la adri qada'u amla, yace bai sani ba sun rama ko ko a'a ba su rama ba. Kenan maganarsa a riwayar farko ra'ayinsa ne da yace aw buddun min al qada, shin akwai wato ainihin makawa ne akwai abinda zai hana su ramawa ne to anan Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ke cewa wannan hadisin yana nuna abubuwa guda biyu abu na farko shine cewa ba mustahabbi bane domin akwai hadari a ce za a jinkirta bude baki har sai an tabbatar da cewa rana ta fadi saboda gashi nan alama ne annabi ne sallallahu alaihi wa sallam da hadari ya ba mai wuri suka yi zaton cewa kawai lokaci yayi sai suka sha ruwansu ba su taba abin nan tunanin cewa a ranar za ta bullo ba sai ta bullo ya ce to wannan yana nuna kenan cewa ba daidai ba ne mutum ya ce don ana hadari ba zai ci abinci ba a lokacin da ake zaton rana ta faɗi sai ya tsaya sai ya tabbatar ya ce fa innahum lam yaf'alu dhalika su ba su yi haka ba wa lam ya'murhum bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi kuma bai umarce su da yin haka ba was-sahabatu ma'a nabiyihim a'lam wa at'u lillahi wa li rasulihi mimman ja'a ba'dahum ya ce sahabbai tare da annabinsu sallallahu alaihi wa sallam sun fi kowa sani sun fi kowa biyayya ma Allah da manzansa sama da wadanda suka zo bayan su yace wannan abu na farko kenan abu na biyu yace wannan hadisin yana nuna mana cewa la yajibul qada bai wajaba akan su surama azmin wannan ranan me yasa yace fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam law amarahum bil qada'i la sha'a dhalika kama nuqira fitruhum da annabi ya umarce su da surama wannan ranan da wannan din shi ma ya yadu kamar yadda cewa sun bude baki din ya yadu dan haka فلما لم ينقل ذلك دل على انه لم يأمرهم به ده بقى نقلت wannan ba wannan sai nuna mana cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai umarce su da yin haka din ba sannan sai magana akan riwayan abin nan Hisham da aka tambaye shi din yace abuddu min qada sai yace ai banda wannan ai akwai wata riwaya kuma cewa wannan ya faɗa da ra'ayinsa ne domin bai rawaito haka cikin hadisin ba da aka tambaye shi ne ya faɗi wannan magana kuma yana nuna cewa ba shi da ilimi dangane da wannan kasancewar Ma'mar ya rawaito daga gare shi abinda na faɗa muku yake cewa bai sani ba an umarce su ko ba umarce su ba kuma duka waɗannan lafazan guda biyu suna cikin sahihul Bukhari kuma hadisin ya rawaito shi ne daga mahaifiyarsa Fatima bintul Munzir daga Asma kuma Hisham ya nakalto daga babansa Urwa cewa Urwa ya ce ba a umarce su da surama ba sannan ya ce Urwa kuwa ya fi ɗansa Hisham sani ya fi shi ilimi kuma ya ce wannan zancen da muka ambata shine zancen malami Ishaq ibn Raham kawo wannan ayat da muke magana akan ta yace Allah cewa ya kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr yace wannan aya da hadisi da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna bayyana cewa an umarci mutum ne da ya ci ya sha har al-fajr ya bayyana gare shi fa huwa ma'a ash-shakki fi tulu'ihi ma'murun bil-akl kama tabsita fi mawdi'ihi kaga duddama shakku kamar da muka faɗa a wannan shankara ko da mutum yana shakku zai iya wato ainihin ci abinci kuma babu laifi a kansa to haka ma a wannan yanayi akwai malaman da suke bambantawa ne su ce idan ya ci ne a farko tunda mun faɗi je mu yi magana hatta ko to wannan babu ramuku a kansa saboda al-asl baqa'ul layl al-asali shine kaddara akwai dare har sai ta bayyana gare ka cewa yanzu al-fajr ya kullu amma da rana al-aslu baqa'un nahar asali shine cewa rana bata gushe ba sai ta bayyana cewa rana ta gushe saboda ka suka ce inda rana ne mutum bai tabbatar da wato faduwar rana ba yace abinci to ya kare azumin sa dole sai ya rama wannan su ma su kara ce sai yayi kafara to amma kaga duk wannan bayani ne na hankali da kwatance ko yayin da aka samu nassi cewa ga shi hakan ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba a samu ba annabin yayi umarni cewa sharama kaga kenan akwai rangwame a wannan din da haka wannan magana ita ce magana da tafi rinjaye anan sai nabi abin da zamu rufe waɗannan mas'aloli da muke ta tattaunawa akai magana ne na iyakance lokacin fara azumi da lokacin ajiye azumi waye wanda yake da haƙƙin tabbatar ma wannan din tabbatar da wannan ma al'umma yaushe alfijir yake bullowa yaushe rana take faruwa hadisai da muka karanta an barwa mai kiran sallah ne wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليلكم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يقال له طلع الفجركم كون يا الله قابل يتشي كدا كرا سلم بلال يروحيكو يهانكو شين أبن شنكو دشا أبن شنكو فوشي كشا حر سي كنجي كرا sallan Abdullahi bin Ummi Maktum sai in yazo ya kira sallah daga lokacin ne za ku yanki cin abinci saboda shi ne baya kiran sallah ai kun san makaho ne Abdullahi bin Ummi Maktum baya kiran sallah sai an fada masa cewa alfajr ya kullo to kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya allaka abin da wane mai kiran sallah wannan shi yasa malamai suke cewa ko kuma kafin nan annabi ya ce mai kiran sallah amantacce ne al-mu'adhdhinu mu'taman mai kiran sallah amantacce ne amantacce dangane da mai lokacin kiran sallah shi yasa ma malamai suke cewa da za a yi sabani da liman da ladan wajen kiran sallah maganar ladan ne za a dauka saboda ya fi liman haƙƙi abin da ya shafi kiran sallah iqama shine haƙƙin liman shine wanda liman ne yake bayar da izini ayi iqama ya tayar da sallah saboda shi wannan haƙƙin sa ne aka bashi shine aka ce masa ya lura da yanayin mutane wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi jinkiri ko a sallan isha ko wani abu yana jiran mutane su taru bayan an riga an kira sallah wannan nashi ne to ko in yazo zai yi umarni mai tayar da iqama amma kiran sallah wannan haƙƙi ne na ladan kuma an amince masa akan wannan shi yasa malamai suke tsananta magana dangane da wanda ya dace ya zanto mai kiran sallah ba kawai wanda ya ji ana kiran sallah ya iya ya koya ya iya kiran sallah shi kenan sai a mai da shi ladan ba dole a koyar da shi sani ko ilimin lokutan sallah a musulunci dole ne ladani ya san lokacin da alfijir ke ɓullowa ya san bambanci tsakanin alfijir sadiq da alfijir al-kazib ya san lokacin da rana take faduwa ya san lokacin da azhar ke shiga la'asar ke shiga lokacin da lisha take shiga saboda ci gaba da aka samu duka waɗannan so da dama muna amfani ne da kalanda wadda masana suke zauna su tsara sai zanto ladan da wanda ba ladan ba ma abinda suke dogaro da shi kenan wannan kalanda din to alhamdulillah ba za mu kore amfani da wannan kalanda din ba tun da ana sabunta shi kusan kowane shekara ana sabunta kuma masana ne suke yi sai dai ya dace dole mu jawo hankali ya zanto waɗanda aka amince da su ne don yanzu su ma kalandan sun yawaita za ka ga kusan kowace ƙungiya ko da dama daga cikin ƙungiyoyi kowa tana yin nata to Allahu a'lam suna dogaro ne da masana din sosai ko kuma suna kofowa ne kawai kamar yadda yanzu ana zamanin internet zamani na copy paste kawai mutum zai duba abinnan islamic pathfinder ko kawai sai nakalto shi ma ya zo ya saka wani lokacin kuma kawai dai gasa ne yake sa wannan kungiya ita ma bari ta yi nata wannan ita ma bari ta yi nata to wadansu kuma tushi ne don su yi haka din akwai garuruwa da suke da commission na shari'a misali za a ga commission din shari'ar ne tana da committee na wato ainihin tantance lokutan sallah da irin waɗannan su suke yin waɗannan abubuwa almuhim abinda muke so mu faɗa shi ne lallai ya dace mutumin da za a ba shi amanar lokaci a koyar da shi ilimin lokaci ɗin da wannan ne irin su ibn Hajar al-Asqalani suke jawo hankali cewa jahilci ne da rashin sani ladani ya ce zai yi wani abin da ake kira ihtiyati ya gabatar da kiran sallah kafin alfajir ya bullo wai dan mutane su tsayar da sahur ba aikinsa ba ne wannan ba ruwan shi da sahur din mutane aikinsa shi ne da alfajir ya bullo as-sadiq din shi ya je ya kiran sallansa wanda bai tabbatar ba da alfajir ya bullo ko bai bullo ba wannan kiran sallan shi ne abinda zai yi aiki da shi ya daina cin abincinsa ina fata kun gane wannan shi ne ma na abinda annabi yake cewa hatta yu'adhina ibn ummi maktum saboda ba kowa ba ne ke iya gane lokacin da alfajir yake bullowa musamman yanzu kamar yadda na faɗa mana haske a ko'ina ba a iya ganewa sai mutumin da aka yi masa tarbiya aka koyar da shi akan wannan abin kuma sai a ƙauyuka inda babu haske ana iya gane farkon lokacin da shi wannan alfajir as-sadiq din yake bullowa da yadda yake yaduwa saboda haka wannan kenan al-adhanu qabla al-fajr ihtiyatan wannan kuskure ne saboda me idan mutum ya kira wa mutane sallah kafin bullowa alfajir yana tunanin saboda kada wai su ci gaba da cin abinci har alfajir ya bullo mahzur guda biyu ne na farko dai ya haramta musu abinda Allah ya halasta musu shine wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr nabiyu ya hana wa mutane ko ya yi kokarin kashe sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam da muka yi ta karanta jiya ko na ta'khiru sahur a jinkirta sahur wanda aka ce gargwadon sahur din annabi sallallahu alaihi wa sallama da sallansa gargwadon karatun ayoyina 50 ba gajejjeru ba ba dogaye ba kuma karatun ba da sauri ba ba kuma da hankali sosai ba Rashid Rida ya bayar da takdiri karatun suratu Fussilat ko suratu Ash-Shura masu ayoyi 54 da 53 wadda a ganin su cewa in za a yi wannan karatun ba zai wuce a minti 5 ba wadansu malamai suna kaddara kwata minti 15 wannan ya danganci mutum ne bai dangance ka ba kai ne kiran sallah sai sako Sheikh Ibn Uthaymeen shi ma a cikin tafsirinsa sai da ya ja wannan kunne ya ce jahilci ne da kuma barna mai kiran sallah ya ce zai kira sallah kafin kullon alfajir ba a kiran sallah na biyu na asuba sai alfajir ya kullo sawa'un a lokacin azumi ko a wajen lokacin azumi so wannan abu ne wanda yake da kyau lallai jama'a a gane kamar yadda shi ma ba a so a jinkirta kiran sallah idan rana ta faɗi a ce wai ana jira mutane su ci abinci ko su yi sahur kafin su buɗe baki kafin a kira musu sallah shi ma an kai wannan kaga kai mahzur ko ana so ne a gaggauta so kai mai kiran sallah da ka damci da minanka guda ɗaya don kai ma ka samu wannan ko sai ka kira sallanka kana kiran sallah mutane suna fara jin kiran sallah ka za su fara wato ainihin ci abinci shi ma kamar yadda muka fara saboda da dama kuma shi ne suna annabi ya wakilta abin izuwa ga mai kiran sallah ne duk da cewa ya faɗa mana cewa idza gharabat ash-shams ko idza aqbala al-layl min ha huna wa adbara an-nahar min ha huna wa gharabat ash-shams faqad aftar as-sha'im. Idam rana idam yamma wato dare kenan ya kullu yini ya juye baya rana ta fadi to an aje azumi ma'ana ko mai kiran sallah ya kira ko bai kira ba a lokacin karshen azumi kenan idan kai ka san haka ka ci abincin ka kawai amma shi ma da dama daga cikin mutane ba wanda ke tsaya lura da wannan ko kowa yana jira ne ya ji me ya ji kiran sallah shi yasa mai kiran sallah dole ya zanto mai takawa mai jin tsoron Allah masani dangane da hukunce da lokacin da ya dace ya kira sallah wannan kenan ya rage ma komitoci na masallatai da shugabanni na kungiyoyi na addini wadda suke kulawa da masallatai su dauki wannan abin da muhimmanci ba kowa bane kawai haka da ya ji abin nan zai zo kawai ya kira sallah ya dace ya san wato ainihin wannan din saboda rashin kulawar mu dangane da wannan shi yasa za ga mutane sun zo suna kiran sallah da ake girmama Allah a ciki kaga sun zo suna zagin Allah ba su sani ba akwai masu zuwa sallah kaji suna ce Allahu akbar Allahu akbar ai akwai su da yawa ko irin waɗannan bai dace su kira sallah ba akbar ganga mana akbar harshen larabci ba ganga to in kace Allahu akbar mai kace kenan wannan ka girmama Allah ne ko ka zagi Allah to kun ga saboda rashin kulawa dangane da training na masu kiran sallah to Allah madaukakin sarki ya ganar da mu kuma ya ba wanda nauyin wannan ke kansu dama na su wato ainihin gyara wannan din Allah madaukakin sarki yana cewa thumma atimmu siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid akwai sauran abubuwa da suke karya azumi wanda suka tabbata daga da sunnah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun bar su saboda bayanin da muka yi sauran ba magana ne na tafsiri ba magana ne na fiqh ko dan haka na bar sauran wannan bayanai din amma zai magana akan mubashara saboda Allah madaukakin sarki ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid wala tubashiruhunna kada ku sadu da matanku wa antum aakifuna fil masajid alhali kuna zaune zaman i'tikafi a masallatai anan la tubashiruhunna ay la tujami'u nisa'akum kamar da Imam Tabari yake fada wannan kuma shine abinda muka fada a wancan irin wannan lafazin da ta gabata ko fal'ana bashiruhunna kinaya ce a uslubu alqur'ani da yake sakai abinda ake jin kunyan fadan sa ko kamar yadda muka fada irin bayani alqur'ani da yake amfani da lafazin al-lamsu da al-massu da al-ifda'u da al-qurbu ma shadu aure saboda haka anan ma abin da yake nufi kenan saduwan ne Allah yake hanawa ko malamai suna cewa munasabar ambaton wannan hukuncin shine saboda akwai wadansu lokutan da saduwan ma da daddare haramun ne da matanku a zangon azumi din wanda wadansu suka ce Allah yayi ishara izuwa ga wannan a fadin sa wabtahu ma kataba Allahu lakum musamman da qira'a shazza da take cewa wattabi'u ma kataba Allahu lakum in ba ku manta ba nayi muku bayani wannan ko cewa wattabi'u ma kataba Allahu lakum ku bi abinda Allah ya rubuta ya wajabta muku yayin saduwa din shine cewa kada ku sadu da su a lokacin haila ko da lokacin jinin biki kuma kada ku sadu da su ta dubura kamar yadda Allah ya faɗa a can nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum cewa matanku gonannakinku ne to ku zake ma matayenku ta yadda kuka ga dama ma'ana a inda ake zakewa mata amma ta inda kuka ga dama imma ta gaba ko ta baya ma'ana tana sama ko tana kasa ko kuna gefe kuna fuskantar juna yanayi din wannan an ba ku dama ku zabi wanda yafi muku amma dai saduwar ta zanto a inda ake saduwa a al'adance a ɗabi'ance shine ta gaba ba ta dubura ba to waɗannan abubuwan da aka ishara a cikin su to kuma akwai wani abu wanda ba faɗa ba a can shine lokacin da mutum zai shiga wata ibada da ake kiranta i'tikafi idan mutum ya shiga ibada i'tikafi to saduwa aure haramun ne aurensa kamar yadda yake haramun da wato ainihin rana a lokacin azumi haka yake haramun aurensa da daddare to saboda kada mutum ya dauka a kowane irin yanayi ko kada mutum ya dauka ko da mutum ya shiga i'tikafi zai iya saduwa na dare din da Allah ya ce fa al'ana bashiruhunna dinna shine sai Allah ya kawo wannan togaciya ya halatta ku sadu da matanku a dukkanin yanayi kuna masu bin wannan dokoki din ma'ana banda yanayin lokacin da suke yanayin da ba za a sadu da su ba sannan kuma ga wani yanayin da in kun shiga ciki ko matan sun shiga ciki ba za a sadu da su ba shine yanayi na i'tikafi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid alhali kuna yin i'tikafi a masallatai i'tikaf a harshen larabci shine luzum ko al-maqam mutum ya lizimci wani wuri ko ya lizimci wani abu ko ya tattara kansa ma wani abu wannan shine ma'anan ma'anan i'tikaf ko al-ukuf a harshen larabci Allah madaukakin sarki ya yi amfani da wannan lafazi na i'tikaf a wurin surare al-qur'ani mai girma a cikin suratul baqara in ba ku manta ba mun ga da Allah madaukakin sarki ya cewa annabi ibrahim wa tahir baiti lit-ta'ifina wal-aakifina war-ruk'i as-sujud muka faɗi zantukan malamai dangane da al-aakifina anan suka ce mazauna wajen ko mazauna wajen haka nan Allah ya rame ta wannan a cikin suratu al-hajj ko wa idh bawana li ibrahima makana al-bayti alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya li at-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i as-sujud okay babu al-aakifina anan ko sune al-qa'imina din kenan so al-qa'imina sune al-aakifina haka nan a cikin qissa annabi ibrahim akwai magana akan mutanen sa sun kasance masu bauta ne na gumaka a cikin suratul shu'ara watlu alaihim naba ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha 'akifin ka karanta musu tarihin annabi ibrahim yayin da ya ce wa babansa da mutanensa mai kuke bautatawa kalu sai suka ce na'budu asnaman fa nadhallu laha aakifin muna bautata ma gumaka ne sai mu dade ko mu zauna muna musu bauta ma'ana suna zama a inda gumakan suke su yi bauta haka ne cikin suratul anbiya Allah yana cewa laqad atayna ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun lallai mbawa annabi ibrahim shiriyarsa tuntuntuni wa kunna bihi alimin mun kasance masana ne dangane da lamarin sa ma'ana Allah ya kiyaye annabi ibrahim yana renansa tuntuntale dan haka annabi ibrahim bai taba hulda da gumaka ba yasa malamai suke cewa abinda ake gaya mana na tarihi cewa baban shi yana bashi tallan gumaka yana zuwa yana cewa wa zai sai abinda ba zai amfane shi ba da wane ne suka ce duka waɗannan isra'iliyat ne ba su da tushe Allah ya ce mana an bashi wato ainihin shiriyarsa tuntuni saboda haka ba wai koyi bautan ba ma hulɗa ma da gumaka bai yi ba shine ke cewa iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamasil allati antum laha akifun mai waɗannan mutum-mutumai ɗin su ne tamasil gumaka kenan ko wadda kuke zaunawa a wurinsu saboda haka al-i'tikaf shine zama na ɗan wani lokaci da za a ɗan jima a wani wuri ko tattare da wani abu wannan shine ma'anan i'tikaf a harshen larabci amma a shari'ar musulunci kamar yadda wannan ayat take nunawa shine zama na wani zango a masallaci don yin bauta wadda wani mutum mai siffofi na keɓaɓɓo zai yi a waɗansu lokuta waɗanda suke sanannu ko keɓaɓɓo ma'ana ibada ce wadda mutum yake shiga masallaci da nufin ya yi ta zai zauna a masallaci ya yi ta azkar da tasbihi da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da karatun alqur'ani da sallah da duk nau'ika na zikiri wanda zai yi wannan na lokaci wanda zai ɗiba ma kansa wannan shine itikafi itikafi ibada ce da ta tabbata a musulunci da hanyoyi duk na tabbatar da duk wani abu a musulunci ya tabbata da alqur'ani shine a wannan aya din anan ne Allah madaukin sarki ya magana itikafi dangane da musulmi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku sadu da su alhali kuna yin itikafi a masallatai kun ga kenan ya ce muku kuna yin itikafi abu ne kenan da ya yarda muku ku yi saboda haka ana daukan mashru'ancin sa kasancewar sa aiki ne na musulunci wanda musulmi suke daga wannan aya din sannan ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi wannan abun i'tikafi sai da Aisha radiyallahu anha take faɗa kamar yadda ke cikin sahih bukhari da muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya'takifu al-ashr al-akhira min ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma i'takafa azwajuhu ba'di annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin i'tikafi na goman ƙarshe na watan Ramadan har Allah madaukakin sarki ya karɓi ransa sannan bayan wafatinsa matansa ma sun yi itikafi a wato a masallaci sai wannan ya nuna mana cewa ibada ce wadda namiji da mace suke tarayya a ciki mun gane ko kamar yadda mashru'i ne namiji ya yi itikafi haka nan ma mashru'i ne mace ta yi itikafi baban tunda ba cikin gidanta bane kaga ko ma a cikin gidanta ne dai tunda za ta keɓanta wani zango to miji yana da haƙƙi ya zanto sai da izininsa ko in kuma tana gidan iyayenta ne sai da wato mene da izininsu su ma sannan ibn al-munzir ya hakaito ijma'i na malaman musulunci dangane da mashru'ancin wannan din malaman suna cewa ba kawai mashru'i bane mustahabbi ne ga wanda yake da dama yake son ya samu cika cikin azumansa ba zai sa ya bar wani abu wanda yake na wajibi a kansa ba to itikafi hukuncinsa gaban mahukuncinsa shine mandubi ne wato mustahabbi ne abinda yasa ya zanto mustahabbi kuwa shine lizimtar annabi sallallahu alaihi wa sallama na yin wannan a lokacin azumi hadisi sun inganta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fara itikafin nan yana neman lailatul qadri a wato ainihin goman farko ne sannan daga baya ya koma yana yi a goma na biyu sannan da aka bayyana masa karara cewa lailatul qadri na goman ƙarshe ne sannan sai ya lizimci yin itikafi a goman ƙarshe na watan Ramadan kuma bai gushe ba yana yi har ya bar duniya kuma ya kasance yakan yi da matansa ma a masallaci su zo su yi itikafi da shi, kamar yadda zo cikin hadisin sayyida Safiya radiyallahu anha cewa wata rana ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara yana itikafi da matansa ma, kamar yadda yazo cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam zai itikafi yace a gina masa dan hema haka nan a masallacin wani dan inda dai zai shiga ke kebe a masallaci, shikenan sai matansa kowa tace ita ma ai mata, to sai ya ga abin kishi ne sai ya ce an fasa kowa ta shirya mata. Kenan kunga yana yi ba shi kadai ya gaza, yana yi ma har da iyalansa, wannan shi ke nuna mana mustahabbancin abin. Kamar yadda muka faɗa, idan goman ƙarshe ya shiga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara ayyukan bauta, kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zara wa ayqadha amanana shadda mi'zara wa ayqadha ahlihi wa ahya layla, kamar yadda Aisha ta faɗa, kamar yadda yake cikin as-sahih. Idan goman ƙarshe ya shiga annabi sallallahu alaihi wasallam yana taure damararsa, malamai sun fassara cewa yana ƙaurace daga saduwa na aure da matansa. Za ku iya tuna abinda Ibn al-Qayyim ya hada tsakanin maganganun malamai da suke cewa wabtaghu ma kataba Allah lakum, ina nufa lailatul qadri ne ko? Kuna iya tuna abinda na faɗa ai ko? Ibn al-Qayyim yake cewa abinda ake isharar da ko yadda za mu hada maganganun malamai din shine cewa ana mutum ya yi wannan abin amma kada abin ya shagaltar da shi da wato ainihin neman lailatul qadri, saboda haka a irin wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam dan kada wannan ya shagaltar da shi da neman lailatul qadri yakan kaurace saduwa da matansa ya aje wannan, shine ma'anar shadda mi'zara, yana taure wato ainihin izarinsa, yana taure kwarjallansa ko zaninsa ko wato ainihin mayafansa bai kunce shi, shine ma'anar abin da suke nufi. Sannan yana tayar da iyalan gidansa, ba shi kadai yake ba, akwai wasu lokuta wanda ba a Ramadan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin qiyamul lailinsa, Aisha tana gabansa akan gado tana bacci, shi yana nan yana wato ainihin sallah, ya kai ma kafanta yana sauka a wajen da zai sujjada, in zai sujjada sai daga kafanta yayi sujjada, idan ya tashi kafanta ya dawo, amma kaga zai kyaleta. To duk da cewa generally qiyamul layl mustahabbi ne ko, to amma kasancewar yana tayar da su, wannan ya nuna wato tsananin mahimmanci da mustahabbanci na wannan abin a wato ainihin lokacin Ramadan musamman a goman ƙarshe. To haka ma yake da itikafi, yana shiga su ma su shiga tare da shi, wato waɗansu daga cikinsu ba dukansu ba. Malamai suna cewa idan mutum ya yi nazarni ya yi bakance ne cewa zai yi itikafi, irin abin nan da mutum zai ce in Allah ya sa ya samu kaza zai yi itikafi, to matuƙar ya yi wannan itikafin ya zanto wajibi kenan a kansa, saboda cika alwashi da za ka yi tsakaninka da Allah wajibi ne. To in mutum ya sha alwashin cewa in Allah ya min kaza zan yi kaza, to in hakan ta faru dolensa ne shi a wajensa itikafi wajibi ne, da annabi yana cewa man nazara an yuti Allah falyuti'hu, duk wanda ya bakance ya sha alwashi na wato biyayya ma Allah to yayi masa biyayya. Haka na hadisi ya inganta cikin sahih al-Bukhari da Muslim, wannan hadisi man yuti Allah man nazara din yana cikin Bukhari, hadisi ya inganta cikin Bukhari da Muslim cewa sayyidina Umar ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi bakance cewa zai yi itikafi da daddare al-Masjid al-Haram a masallaci mai alfarma a lokacin jahiliya, ya yi wannan abin sai annabi ya ce masa awfi bi nadhrika, ka cika alwashin da ka ɗauka ma Allah, kun ga to a jahiliya ma yi fa, amma da ya gaya annabi yanzu annabi ya ce masa kai, wannan yana nuna cewa cika bakance wajibi ne idan mutum ya wato ainihin ɗauki wannan. Kuma kamar yadda muka faɗa, hukuncin daidai ne, mata da maza duka dai mustahabbi ne dangane da wato ainihin wannan din abin da zai ƙara tabbatar man da wannan hadisin bukhari da aisha ta raito cewa i'takafat ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imra'atun mustahabatu min azwaji kunga matar da ma take da ciwo na istihaba mana jini yana zuba mata bai gushewa akwai daga cikin mata annabawa alaihi salatu wassalam da take da wannan matsala din sai Aisha take cewa wata daga cikin matan annabi mai ir mai wannan matsala din ta yi itikafi tare da shi a masallaci fa kanat tara al-humrata was-sufra fa rubbama wada'na al-tasta tahtaha wa hiya tusalli saboda tana ganin ruwa ja yana fita mata da ruwa fatsi-fatsi yana fita wani lokacin sai mun dau tasa mun saka a karkashin ta tana sallah saboda yana daga ba na har ya cika kunzugu da tai yana daga don kar ya bata masallaci sai sa wani abu wanda in ya zuba zai zuba a wannan din a lokacin da tana sallah mana kar ya zuba ya bata wuri ita tana sallah mana wannan dai yana nuna cewa ya halasta ko ku hukuncin dai ne na wato ainihin maza da kuma mata malamai suna bayani dangane da hikima na wato ainihin itikafi wannan insha Allah za mu yi magana a kansa in Allah madaukakin sarki ya kaddara mana saduwa gobe insha Allah sannan akwai abubuwa da ake daukawa daga wannan aya din da wadansu malamai suna sabani akai insha Allah shi ma za mu tattauna shi gobe in Allah madaukakin sarki ya kaddara saduwan mu abinda muka faɗa ya zanto daidai farala shi daga Allah madaukakin sarki muna roƙon sa ya dada mana kuma ya ba mu lada abinda muka yi kuskure muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya kuma datar da mu gyara kurakuran mu wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh